وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وديا تتبت على الله مدعوكين سركي ليا هذا مؤونا مكرن تامي البركة دمكي darussa da suka shafi iyaye mata, muna cikin tarihin matan aljanna. Jiya mun gama tarihin nana Fatima yar gidan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da irin falalarta da matsayinta da Annabi ya faɗa. Yau zamu dora mata ta gaba, ita ce nana Khadija sayyidatu nisa'i hadhihi al'umma ummul mu'minin, uwar mu'minai, mata Annabi ta farko a duniya. Nana Khadija mata Annabi ta farko a duniya, bint Khuwailid. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallama yana yawan ambaton nana Khadija, yana faɗin alheri a kanta da irin kyautata masa da ta yi. Sai kishi sai kama nana Aisha, ta ce, me yasa ne ka damu, kake yawan kiran ainihin ita wannan mata, me yasa ka damu kake yawan kiranta, ba Allah ya canja maka wacce ta fita ba? Kawai sai Annabi ya fusata ya ce, ma abdalani Allahu khairu minha, Allah bai canja mun wacce tafi Khadija ba, Allah bai canja mun wacce tafi Khadija ba. Amanat bi id kafara an-nas, ta yi imani da ni a lokacin da mutane suka kafirci. Wa saddaqatni id kadzabani an-nas, ana Khadija ta gaskata ni a lokacin da mutane suka ce ni ƙarya nake. Wa wasatni bi maliha id haramani an-nas, ta taimake ni da dukiyarta lokacin da mutane suka haramta min dukiyarsu. Yace kuma razaqani auladaha, Allah tabaraka wa ta'ala ya min arziki da samun ƴaƴa tare da ita. Id haramatni ko id haramani auladun nisa, yayin da Allah bai bani wato matan wato ƴaƴa daga cikin mata ba. In ba ku nemo abin zama ba ka fita daya ku je ku dauko abin nan. Yanzu wannan kadai abin da yake nunawa shine, a wannan hadisin baya daya Annabi ya gama zance akan wannan baiwar Allah matar kirki, yace Allah bai canja masa wanda ta fita ba. Shi sa malamai suke kafa hujja da cewa wannan yana nuna Annabi ya nuna nana Khadija ta fi nana Aisha. Abu na biyu yana nuna mana ku mata ɗabi'ar ku sai haƙuri. Yanzu wannan gidan Annabi ne, matar manzon Allah ne nana Aisha. Annabi ya zo yana magana akan matarsa, amma wallahi nana Aisha bata iya ɓoye kishinta ba, sai da ta fito ta yi magana, ta ce, ka damu kana ta ambata wata matar da ta riga ta mutu, ba Allah ya canja maka wacce ta fita ba. Ita nana Aisha tana nufin ni, tana nufin wato ita Allah ya canja wa Annabi ita. To kuma wannan yana nuna mana koyaushe mace yana da kyau ta rinka nunawa a idan mijinta, ita fa ita ce number one ɗinsa. Koko uku ne, koko hudu ne, koko biyu ne, in kun haɗu da shi ki rinka nuna masa ke fa ke ne number one a wajen kyautatawa, ke ce number one wajen mutuntawa, wajen soyayya da ƙauna, ba ruwanki da sauran matan, ke baki ma san yana da wasu mata ba, to da haka ake mallakar miji, da haka ake samun matsayi, ake samun daukaka a wajen miji. Saboda kun ga makarantar da Nana Aisha ta karantar da ku kenan, ku iyaye mata, ba wani abu tace ai Allah ya canja maka wadda ta fita, ma'ana ita Nana Aisha ta fi Khadija. To shi kuma Annabi ya ga kai matsayin Nana Khadija, darajar Nana Khadija, hidiman Nana Khadija, abubuwan da Nana Khadija ta yi lokacin nan, ita ce farkon wanda ta yi imani. An kafirce wa Annabi, amma ita ta yi imani da shi. Aka ce Annabi ƙarya yake yi a garin Makka, amma ita ta ce gaskiya yake yi. Mutane suka rike dukiyarsu, suka kisu ainihin wato a ba da sunan shi ba, bawa Annabi taimako. Amma Allah da ikonsa ta ɗebi dukiyarta, ta hidima wa addinin Musulunci. Ga mata nan wanda take kashe wa mijinta kuɗi, wanda ake so mace idan Allah ya hore mata mijinta bai da shi, to ta rinka taimaka masa, ta rinka taimaka masa, ta rinka agaza masa, ta rinka tallafa masa. Wannan abu ne mai kyau ƙwarai da gaske. Wasaqni bimaliha idh harama min nas. Kuma duk cikin matan Annabi, mata dai ƴaƴa, ita ce Allah ya ba su ƴaƴa. Duk ƴaƴan Annabi ita ta haife su, in banda Ibrahim al-Mu'azzam, wanda Mariyatul Qibtiyya ita ta haife Ibrahim al-Mu'azzam. Amma suna na Fatima da su Ummu Kulsum da su wane ne, duka ƴaƴan Nana Khadija. Yace ya za a yi a ce an canja mu wacce ta fita? Nana Aisha ko daɗe ba ta haifa da Annabi ba, haka Allah kuma ya ga dama, gashi budurwa ce da ƙarancin shekarunta. Amma Annabi ma ya tafi ya bar ta a duniya ma tana da shekara 18 lokacin da manzon Allah ya rasu a Madina. Nana Aisha shekara ta 18, amma abin mamaki ba ta bayewa ba, har ta bar duniya. Shi yasa mun sha gaya muku, ku mata ku sani, Allah yana iya yi muku wata falala, yi muku wata ni'ima, amma sai ya tauye ku, ya rage ku ta wani ɓangarori. Ki ga bai baki kaza ba, ya baki kaza, baki kaza, amma bai baki kaza ba. To shikenan, sai ki haƙuri, ki dogara da Allah tabaraka ta'ala. Wannan hadisin yana nuna mana ya kamata miji ya zama mai sanin mutunci da kuma nisantar butulci. Yanzu a nan gurin matar bata nan ta tafi duniya, ta bar duniya, amma Annabi sai da ya faɗi falalarta. Wannan yana nuna mana yana da kyau miji ya rinka faɗan alherin da ya samu a matarsa. Amma ba irin wannan mazan zamani ba a yanzu. Namiji ne zaki zo ki aure shi, bai da komai, komai ba shi da shi. Haka aka kukuta, aka rufa asiri, aka lallaba, aka yi wannan aure. Kuna nan kuna zaune, Allah zai bude hanyar kasuwa, ko a samu matsayi a wajen aiki, ko harkar noma da ake yi, Allah ya kawo arziki. Da ya bude ido, yana bude ido, yana ga ya samu kuɗi, mijin wannan zamani abinda zai fara miki shine ya nemo miki wadda za ta gana miki azaba. In ba kin yi da gaske ba, sai a kawo wacce za ta tumbuke ki daga gidan gaba ɗaya, ta tashe ki fita. Na sha faɗa ina maimaita, ƴan matan wannan zamani idan aka auro su da makamansu suke tafowa na yaƙi, wanda za su yaƙi uwar gida, sai sun kore ta a gidanta. Muna gani zahiri ƴar yarinya, ƴar firit, bata kai ta kawo ba, motsattsiya ga ta nan kamar an hure ta, amma sai shegen baƙin kishi da nunkufurci da munafurci. Ki zo ki tarar da uwar gida da ƴaƴanta, manyan ƴaƴanta da ƙananan ƴaƴanta, ta fi ki sanin sirrin mai gidan nan. Ke a sama ya ganki ya tsince ki, wai kuma ki ce ai na yi alƙawari sai an fita an bar min gidan nan. To in aka fita aka bar miki gidan, wace uwar zaki da gidan? Cinye gidan zaki, goya gidan zaki, ki kai ki tafi da shi lahira? me ribar mace wai ta yi ta kulle kulle da za ta kori abokiyar zamanta? Mun sha gani ga mace ta tare ƴaƴa barkatai, amma namiji yana da rauni, shikenan sai ya zo ya goyi bayan amaryarsa, saboda ita sabuwa ce, ita riga sabuwa daman ɗaukinta ake yi, mota sabuwa ɗaukinta ake yi, marmaranta ake yi. Sai a zo a kama kulle-kulle, kina ta faɗa da ita, ki ta ɗokala, ki ta rikici, ita kuma ta ji gadarar, ita ta tara ‘ya’ya da mutumin nan, ta zo ta mai da martani, mai gida ya zo ya ce to ta tara kayanki ta gidan iyayenki, shikenan kin kashe mata aure. Akwai matan da ake auro su suna tafowa da ajanda, suna tafowa da tsari daga wajen iyayensu mata, hallaka ne ake zuwa da shi. Ke da za ki zo ki kama mijinki, ki ci gaba da hidima ta musulunci, ki samu matsayi a zuciyar mijinki, amma kin taho da kulle-kullen kayan magani na korar kishiya da mallake miji. Da yawa cikin mata ba su da tsoron Allah, kuma da yawa mu daga cikin maza, wallahi kulle-kullen da ake mana a gidajenmu, wallahi ba mu da labari, ba mu sani ba, sai dai ƙarfin addu'arka kawai. Yawwa, dan matar wannan zamanin wallahi sai da addu'a. Dan mutum yadda wallahi da za ka yi addu'a Allah baka aljanna, haka ya kamata ka rinka zabga addu'a akan matanka wallahi. In ba ka ba wallahi sai sun murƙushe ka, sun binne ka gaba ɗaya, su hana ka motsi. To yarinya za a zo daga aurota, shikenan sai ta taho da kulle-kullenta na magunguna. Saboda me? Saboda uwarta mai bin malamai ne. Sai a ce ai uwarta bata zauna ba, bata zauna ba, kafarta kam tana gidan wuta ai, tunda yawo take tana bin malamai bokaye, tana neman magunguna na munafurci. Kada wata mace ta yadda wai uwarta ta je ta rinka karɓo mata magani a gidan boka tana bata. Kar ki yadda, ko ma yafi yake ne ki bata hakuri, ki ce mama Allah ya hana, a banne dai zan ci gaba da masa hidima, in mallake shi, in yi kaza, in yi kaza, in yi kaza. Haka ake so, cikin wasa da dariya ki mallake mijinki, da farantawa, da kyautatawa, da gyara jiki, da gyara abinci, da gyara makwanci mazauni, da kulawa masa da iyayensa, da kulawa masa da dukkan dukiyarsa da arzikinsa, da nuna masa an damu da shi, in ba shi da lafiya a rinka bibiyarsa, a baka da lafiya, Allah ya baka lafiya, aini tunda ka kamu da ciwon nan gaba ɗaya ji nake, gaba ɗaya lakata ta mutu. Haka ake yi, ƙwarai kuwa da gaske, ai ba ƙarya kika yi ba. In mijinki kan bai da lafiya, ai dole na karki ta mutu. Ai na shiga damuwa, ni buri na in ganka lafiya tar, wani ciwon ma ni da ni wani ciwon ma da ya same ka, ma ni gwanda ma ya same ni. Yanzu wata ta ce tabbi, wato mazan wannan zamanin ba a yi musu haka kenan. Amma in kun yi musu za su ku samu riba a tattare da su. Shi namiji haka yake, kamar yaro jariri, shagwaba yake so a shagwaba shi, a kula da shi, a kula da shi, a shagwaba shi, a karɓi na aljihunsa, ƙwarai kuwa. Haka ake yi wallahi. Wallahi duk inda mutum ya kai da taurarewa, duk inda mutum ya kai da maƙe hannu, duk inda mutum ya kai da waye, in dai matarsa tana shagwaɓa shi, tana lallaɓa shi, tana mai dabaru, tana ziga shi, haɓa ranka ya daɗe, ranka ya daɗe. Ai kai kan kai ne shugaban ƙasa na ma gaba ɗaya, ce Allah, ce wallahi ka fi min shugaban ƙasa. Yau ni ina ruwana da wani shugaban ƙasa ga kanan, kai ne gwamnana, kai ne komi na, kaza kaza, kina ɗan ziga shi, in zai fita sai ya zaro 200 ya baki, bai taimaka miki ba, 200 ta yi kaɗan ko, to 2000. Watan zamani masu son kuɗi kenan. Wata ta ce 2000, ma'ana 2000 a bata 2000. To ai wallahi riba ce, duk yadda za ki ɗan malkato shi, ki ɗan yi man 'yan dabaru da hikimomi, wani lokacin a miyarsa za a ja hankalinsa. A miya, a gyara masa miya a abin nan. Kina zaune kina kallonsa, lomar farko da ya watsa a bakinsa, kina ɗan leƙa shi kai yaya fuskarsa take yi. In kin ga kin tabbatar ya zama ya gamsu da miyan nan, ki ce alhamdulillahi bukata ta biya, ko da ku bashin daddawa na ciwo, ba komai, Allah zai bada kuɗin biya. Haka ake yi. to amma ina al'amuran ku sai dai hakuri yawa nana Aisha din nan in kun ji wannan magana da nake gaya muku in kun ji yadda take wa annabi wallahi shi yasa ma annabi yake son ta nana Aisha zamu zo kan tarihin ta insha Allah ta'ala haka ita ma nana Khadija zamu zo mu gaya muku irin abinda take wa annabi na tarayyayen sa na bibiyar sa na kula da shi shi yasa yace Allah bai canja masa wanda ta fita ba Allah ya kara wa nana Khadija daraja da matsayi annabi ne da kansa yake cewa ta samu wannan matsayi kuma Allah bai bashi wacce ta fita ba nana Khadija yar aljanna ce kin ga ko anan muka tashi zance ya kare ita ce ta samu babban rawo saboda ita ce awwal muslima minan nisa awwal muslima minan nisa farkon musulma a duniya duk duniya babu ya mace da ta yi musulunci ta karbi kalmar shahada da ta riga nana Khadija a cikin wannan al'umma wannan ai ta samu matsayi shi yasa mu rinka sa wa ƴaƴanmu Khadija ba Hadiza ba Khadija shine daidai ba Hadiza ba dan ku samu falalar sunan abu na farko da zamu dauka irin kulawar da take wa annabi wahayi na farko da ya fara sauka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo a cikin hadisin Bukhari yace awwal ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abinda aka fara yi wa annabi na wahayi mafarki ne yake gani na gaskiya Allah yake nuna masa mafarki a ru'yat sadiqa a bacci idan ya ga mafarki sai mafarkin ya zo mai kamar wayewar asuba haske daga nan sai aka sanya wa annabi son ya keɓanta ya rinka zama shi kaɗai a wani wuri yana ibada halwa zama wuri mutum shi kaɗai yana da tasiri ga wanda yake son yawa Allah bauta zai yi ta salati zai ta istighfari zai ta kaza zai ta kaza annabi sai ya tashi ya tafi wani kogo na dutse da ake ce da shi gharu hira ko gharu hura yana yin bauta a can wasu 'yan kwanaki kaɗan ya tafi abin nan na Khadija sai kuma ya je bauta ya je ta kwana a can amma abin mamaki matan nan duk ranar da annabi ya shirya zai tafi ita take mai guzurin abincin da zai tafi da shi zama kawai yake wannan kafin a turo shi ya zama annabi ta hada mai guzuri ta ce Allah ya kiyaye a dawo lafiya ke yanzu wani darasi ya kamata ki dauka duk lokacin da mai gidanki zai fita zai tafi wani wuri to ya kamata ki zama ke ce ta farko da zaki mai guzuri da wanda ya sani da bai sani ba a daina barin namiji yana tafiya zai tafiya ba ai mai guzurin wani abu da zai dan makula sa a hanya ba idan mai sha'awar haka ne idan baya sha'awa kuma to ai mai guzuri a shirya masa kayan sa daidai da tafiya in mai gida zai ke ya kamata ki dauko akwatin da zaki zuba mai kaya kin san kwana nawa zai yi ki zaba masa kayan da zai tafiya shi zan daukan ma kaya kaza zan daukan ma kaya kaza zan daukan ma kaya kaza in ka sa wannan to sai ka cire gobe ka sa wannan sai ka canja gobe ka sa wannan duk ki zaba masa komai zai ji dadi matarsa tana kula da shi amma bai yazo zai tafiya na ina jakar da zai tafi na kaya na baka san inda ka ajiye bane ba ka je ka dinki kayanka ni na san kayan da zaka tafi da su subhanallahi yar kauye kenan wannan awon igiya in kin ji ana ina matar aure awon igiya to wannan ita ce awon igiya an baki matsayi an baki daukaka mai gida ya ce ki shirya mai kaya zai tafiya baki iya ba wata kuma ba tsari saboda ba ta da kimtsi ba ta da nutsuwa za ta zo ta shirya wa mai gida kayan da zai tafi sai ya isa garin ya je ya dauko babban riga da ya ciki zai sa zai fita sai ya je ta babu dogon wandan matar bahaushe matar bafulatani in ta yanka maka ya wani lokacin ai ji zaka yi wato kamar ka toni rami ka shiga ka zauna a ciki gaba ya gama shiryawa babu ko kuma ya gama shiryawa ya zai saka sai ya nemi dan links din da ake sawa na hannu dan maballi na hannu ya nemi ya rasa kuma wata kila garin da yaje babu ko aje a tura masa takalmi wari an hada masa yaji ya shirya zai wanka ya dauki takalmi guda daya sa ya nemi shi ya rasa ashe ballaga zace takalmi daya ta dauka ta sa mai a cikin akwati haba hajiya haba ke ko maman Maryam ai baki kyauta ba ba a yi adalci wa miji ba amma maza musu akwai masu kulawa wani bawan Allah yake gaya min matarsa ta shirya za ta je wani gari biki za ta yi yan kwanaki yace ai mallam tunda ta tambaye ni za ta je bikin nan nace kai bari in raka ta ya hada kudin motarsa da nata ya gyara kayan sai shirya ya hada jikarsa ranar da za ta tafiya tana tunanin zai kai ta tasha ta hawo mota sai ta ga shi ma ya jawo troli din sa yar jikarsa tace a ina zuwa yace ai tare za mu tafi to tare za mu je yace ai raka ki zan yi da gaske ko da sai yace wallahi kuwa ya dauke ta suka tafi suka shiga mota suna hira tun daga gari har zuwa wancan garin yaje shi ya kama hotel ita kuma tun da yar biki ne ta tafi gidan biki yace ina nan in zaki anan din ma in zaki fita zaki je wani guri zan zo in raka ki ta cingam kenan makale mata to amma ai ya burge yayi kokari nace ya akai kai haka yace mallam rakiyar nan da kike ganin ta na dai rakiya ne amma wallahi mallam na san halinta ne tana da bibiye bibiye mai bibiya ce yace yanzu in nayi wasa sai a zo a raban da ita macice mai dan haske haske mai dan dama dama kuma tana da rawar kai kin san akwai mata masu rawar kai fitinan no yawa duk wanda ya taya ta za ta amsa kuma ba mamaki daga gidan bikin aje ai kaza ai kaza ai na taba gaya muku a karatu ni wannan mutumin ban ga laifinsa ba na taba gaya muku a karatu akwai mutumin da daga bawa matarsa dama ta je gidan biki insha Allah ta'ala sai ta fita yawon ta harka eh dama ashe tana alaka da wani a garin waya kawai akai tace wa gidan biki bari ta je gidan kawarta ashe gidan abokinta za ta je aka ci wato rashin sa'a to dan ce rashin sa'a kuma ta samu mutumin ta same shi aka je kuma akai duk abin da za a yi shi ko mai gida yana can yana mata waya yaushe za ku dawo ne ai muna hanya ai ai tana can tana harka da wasu maza shi yasa yana daga cikin rashin sa'a da namiji zai yi zai auri mace mara amana duk lokacin da mutum Allah ya jarrabe shi ya auri matar da bata da amana to komai za ta iya yi masa ta tattara sifa ta munafurci kuma ta tattara sifa ta yaudara kuma baka da garanti za ta iya zuwa ta bada mutuncinta ma wani wanda ba mijinta ba mace mara amana za ta iya cin amanarka a cikin dukiyarka mace mara amana za ta iya cin amanarka a kan ƴaƴanka mace mara amana za ta iya cin amanarka a cikin harkokin mu'amaloli na arziki da ka bar mata a gidanka mace mara amana billahi alazim za ta iya cin amanarka tsakaninka da kai da abokananka ta je ta bada mutuncinta wa abokananka akwai mutanen da yawa wallahi alazim matansu suna bin abokanansu amma mai gidan bai sani ba to Allah raba mu da mata marasa amana wannan bawan Allah yace raka ta nayi ga nigata mantuman kafata da kafanta so ita na Khadija mace mai kulawa da amana kwarai da gaske ta yanda mai gidanta idan zai tafi ta shirya shi ta yi masa addu'a ta ce Allah ya kiyaye. Shikenan wata rana ya dawo wurinta, kafin ya dawo din sai mala'ika ya zo masa, mala'ika Jibrilu farkon zuwansa kenan ga annabi ya tare da shi a wannan kogon. Alhamdulillah cikin taimakon Allah da ziyarce-ziyarce da muke yi a Makka lokacin muna karatu, mun samu mun je wannan guri da annabi yake zuwa yake keɓanta. In kin ga dutsen ba za ki taɓa ɗauka cewa annabi zai hau wannan ba. Dan ni dai a lissafi na mun kai wajen awa hudu ba mu gama hawa dutsen nan ba, sai ya luluka can sama ba kowa shiru za ki ji daga saman nan ba inda ba za gani ba a Makka. Shin zanen annabi yake zuwa, wani malamin mu yake gaya mana mai koya mana sira ya ce nan ne wurin, yana nan wurin har yanzu. Za ka yi kuka ka zubar da hawaye ka ce gaskiya annabi yana son Allah, annabi yana bin Allah, dole annabi ya samu wannan matsayi da daraja a wajen Allah. Mutum ya taho ya baro iyalinsa ya zauna a wannan gurin shi kadai, baya jin tsoron kowa sai Allah. Yake ce da ita mala'ika ya zo masa ya ce da shi iqra, kurin yana zaune sai ya ga mala'ika ya zo sai ya ce masa iqra, yi karatu. Annabi ya daga kai ya duba shi ya ce ma ana bi qarin, ni ba mai yin karatu ba ne. Abinda yake nufi ban iya karatu ba. Mala'ikan ne ya kama annabi ya matse shi, annabi ya ce fa ghattani hatta balaga minni al-jahd, ya matse ni sosai sai na sha wahala. Thumma arsalani, sannan sai ya sake ni. Ya dade cewa yi karatu, sai annabi ya ce ni ban iya karatu ba. Yace fa ghattani as-saniyata, ya dade kama ni ya matse ni karo na biyu. Hatta بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق بايا يا جماعة ما تيجي سو أكو يندري كوكا كرفا متنية يا ما تيجي إذا كديكي بل أنت نام ملائكة ملائكة يا كاما كي ما تيجي كما أنا جتكي. Ai annabi yayi hakuri, wannan tasa malamai suke cewa dole neman ilimi sai an sha wahala. Duk wanda zai nemi ilimi to sai ya wahala, ko da kuwa a Makka da Madina yake karatun nan, ko ina ne wajen gata, wallahi sai ya sha wahala. Rayuwa ta neman karatu ba yanda za a yi ta cikin sauki. Ga wanda yafi kowa gata ba kyale shi ba. Yace karanta wannan sura, yace ta karanta har sai da yaje malami alam, ya gama aikin sa kawai ya juya ya tafi sa shi mala'ika Jibrilu. Manzo Allah tsoro ya kama shi, jikin sa yana ta karkarwa, kafadar sa naman sa na kafada yana ta kadawa karkar karkar karkar. Wallahi na ga miki baiwar Allah da ya tashi bai tinkari ko ina ba sai yaje ta tafi wajen matarsa Nana Khadija. Kin ga amfanin matar kirki kenan. Idan mijinta ya damu sai koma wajenta, idan mijinta ya tsorata sai koma gidanta. Matar kirki ita ce idan mijinta ya shiga cikin kunci da bakin ciki, ita ce take yaye masa kunci da bakin ciki da damuwa. Matar banza ita ce wacce mijinta kullun Allah Allah yake ya fita bar gidanta. Matar da take ba ta kwarai ba ita ce matar da mijinta tsoro yake ya je gidanta. Wani ya ce min wallahi akarmakallahu ina shawo kwana ta layin gidanmu gabana sai rinka fadawa, yana faduwa gab 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 gab. Nace saboda me yace wallahi fitinar matata, in naje dole sai ta bata mu rai ta gigita ni, yace wallahi duk ranar da na koma gida na tarar da matata ta yi bacci kar ka ga murnar da nake yi. Ai malam sha'anin ku sai dai addu'a. Allah ubangiji ya kiyaye mu da matan banza, Allah ya hada mu da matan kirki na ƙwarai. Wata kam yanda kika san wato gidan ubun na biredi gashi gasa miji ta tunda ta aure shi take gasa shi. Allah ya sa yana da nisan kwana ne bai gama toyewa ya zama gawayi ba. Gashi dai kuna gashi, na san mazan ma suna gasa ku, amma a kyale ni in faɗi gaskiya tunda yanzu tare da mata nake, su ma mazan naje kan suna gaya musu. Kuma ku kun sani, kun fi ni sani, yanzu akwai matar da wallahi mijinta bai ise komai ba, billahi alazim sai abin da ta ga dama, ta raba shi da uwarsa, ta raba shi da ƴaƴansa, ta raba shi da ƴan uwansa, ta raba shi da kowa, ta rike shi yana nan yanda ka san ga son rogo haka yake kurin a hannunta sai yanda ta yi dashi. Ba daidai ba ne, har fa zuwa ake ana cewa a dan Allah ba mu sirrin mana, me ye sirrin ne? An ce kin mallake mutum, ki ce sai ki tana cewa ku zauna dai. Wato ita ba a zaune take ba, wai har zuwa ake wai a tambaye mace wai me ye sirrin ne? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Annabi yana tashi ya tinkari matarsa saboda yana da garanti. To wannan shine darasin da muke so ku dauka, ki shimfiɗa wa mai gidanki yanayi mai daɗi ta yanda zai fi jin daɗin rayuwa a ɗakinki a gidanki sama da zaman majalisa. Amma namiji ya zama baya iya zama a gidansa, yana cikin firgici da damuwa saboda halinki baya da kyau, ya shiga wajen matarsa Nana Khadija yana ce mata zammiluni kulullubeni dassiruni. Yana zuwa ta dauki mayafi ta lulluba masa. Tana rarrashin sa har sai da tsoron nan ya tafi rabu da shi. Yana dawowa yanda yake nomar sai ya ce ya Khadija, me ya same ni ne Khadija? Ta kalle shi ta ce yaya aka yi? Fa akhbaraha al-khabara, ya bata labarin abin da ya same shi. Ya ce laqad khashitu ala nafsi, na jiye wa kaina tsoro. Khadija tsoro nake ji, me ya same ni? Wani ne ya zo ya same ni ya matse ni ga abin da ya ce da ni. Sai ta ce kalla abshir, kalla wallahi albishirinka, wallahi la yukhzika Allahu abada, Allah ba zai taba tozartar da kai ba saboda kana da wasu dabi'u na ƙwarai, da me wannan dabi'un ba zai tozarta ba. Maza ku bude kunnuwan ku guji irin hali na ƙwarai da ake so namiji ya zamanto yana da shi, Allah ba zai wulakanta shi ba. Tace saboda kana sada zumunci, na biyu kana yin zancen gaskiya, indai zaka faɗi magana to gaskiya kake faɗa, kana ɗaukan nauyi kuma kana ba wa marashi wanda ba yi da shi, in ya zo wajenka kana taimakonsa. Wa tuqri dhaif, kana girmama baƙo, kana taimakawa baƙo ba abin da baka yi. Dukkan abubuwa da za su zo su faru su samu mutane, kana wucewa musu gaba ka taimaka musu akan gaskiya. To ina shaida maka ya kai Muhammadu, ba za ka taba ganin bakin ciki da ɓacin rai da damuwa a cikin sha'aninka ba. Tashi mu tafi mu je gidan wani babban malami ɗan gidan bafana mai suna Waraqatu ibn Nawfal. Ashe mace tana iya ɗaukan mijinta ta tafi da shi inda za ta samu masa magani? Ashe mace tana iya ɗaukan mijinta ta je da shi inda za ta yaye masa damuwa a warkar da shi cikin baƙin cikin da yake damunsa? Kefa haka kike? Akwai wani tanadi da kika yi yau fa matan zamani fa jinyar mazajin su ba sa iya yi asibiti ni ayyuka sun min yawa a gida ni kaza kaza ka kira kanwarka ta zo ta yi maka jinya ba wanda ya fi cancanta masa jinya in dai da dama da hali irin matarsa ke kika san sirrin sa ke zaki kai shi ban daki ki masa tsarki ke zaki masa wanka in yana bukatar wanka dan me za a zo a dauko kanwarsa ko yarsa ta zo ta kai shi ban daki tana masa tsarki tana ganin al'aurarsa kina nan kina rayi ba kya nemo kanwartarsa ta rike miki ayyanki ba kya nemo yayyarsa ta zauna miki a gida ke ki zauna asibitin gaki da mijinki ki kula da shi in tsarecin sa ya bayyana ki rufe masa yana ganin ki kina kwantar masa da hankali sai ya samu saukin ciwon amma mutum ya zo yana kwance yana jinya bai gama tarsa ba kwana uku hudu wallahi a gaya masa ayyuka ne sun yi yawa zan dai zo in duba shi sai kwana na hudu zaki zo mai gidanki yana kwance a asibiti kullun rai a hannun Allah amma wallahi baki da ki duba shi ba wato akwai matsaloli da yawa da ake fama da su na rashin sanin ka'idar zaman aure da kulawa da miji ina fatan Allah zai taimake ki yar uwata ki ji wannan fadakarwa mijin ki zama gold ne da zinari a hannunki zai ji dadin ki kema zaki ji dadin sa Nana Khadija ta dauki Annabi da kanta tace su tafi gidan Waraqah bin Nawfal ibn Asad ibn Abdul Uzza dan gidan babban Nana Khadija ne dan gidan babban Nana Khadija ne dan uwan baban Nana Khadija ne shi Waraqah ibn Nawfal mutum ne a lokacin jahiliya ya zama kirista yayi addinin kiristanci yana da ilimi kuma yana rubuta injila da wato yare irin abin da Allah ya hore masa ya rubuta tsoho ne ya girma har ma ya makance ga su sun iso gidan ga shi sun tarar da wannan Waraqah ibn Nawfal sai Nana Khadija ita ta fara magana bata bar Annabi ya magana ba a lokacin da yana cikin wannan yanayi ya je ya ga wani mala'ika ya zo ya rungume shi ya matse shi ya ce yayi karatu shi kuma Annabi bai san meye ya faru ba sai ta ce ya kai dan bafana isma min ibn akhik ka saurari magana daga dan uwanka sai Waraqah ibn Nawfal sai ce wa Annabi yace ya ibn akhi ma za tara ya kai dan uwana me kake gani me ka gani ya dame ka manzo Allah ya bashi labarin abinda duk ya gani a cikin wannan kogo sai Waraqah yake cewa ayya hadan namus alladhi unzila ala Musa ai wannan shine mala'ika wanda aka saukar wa Annabi Musa shine aka dawo maka da shi dan yayi maka bushara kai din ka zama annabi ya laitani kuntu fiha jaza'an ina ma da lokacin da Allah zai turo ka kana ganiyar annabtanka wato ina yaro matashi ban tsufa ba ina ma da haka za ta kasance amma yanzu tsufa ya kama ni ya laitani akunu hayya Waraqah yace ina ma da ina raye lokacin da Allah zai cika maka burin nan na annabta ya turo ka ka zo cikakken annabi ina ma da ina raye hina yukhrijuka qaumuka lokacin da mutanenka za su kore ka daga makka annabi yana jin wannan magana sai ce eh aw mukhrijiyahum yanzu mutanen makkan nan za su zo taron su kore ni a makka ni ina muhammadu garinmu ne garin iyayena kuma za a kore ni a makka wannan kalmar ita ce ta fara daukar hankalin annabi Waraqah ibn Nawfal yace a yai lam yati rajulun qattu bi misli ma ji'ta bihi illa udiya ai babu wani mutum ai da zai zo da irin abin da ka zo da shi na gaskiya sai an yi gaba da shi kaji ina malamai masu wa'azi ina masu da'awa duk wanda ya rike kan hanyar Allah yace zai rinka gaya mutane gaskiya billahi alazim sai ya samu abokanan gaba kai har a cikin aljannu sai ya samu abokanan gaba ba wai mutane ba babu wani mutum da zai zo da irin abin da ka zo da shi sai an yi mai gaba yace wa in yudrikni yawmuka ansuruka nasran mu'azzara in Allah ya sa nayi nisan kwana na riski lokacin da zaka zamanto annabi din nan kana da'awa wallahi sai na taimake ka taimako mai karfi kware da gaske. Nana Khadija take cewa waraka bayan mun rabu shi bai dade ba kawai ya mutu wafatar wahyi, kuma Allah ya rike wahayin ba a sake turo wa da annabi wani wahayi da wani bayani sabo ba sai da aka dauki lokaci mai yawa. Wannan hadisi yana cikin Bukhari kitabu bad'il wahyi da Muslim shi ma ya ruwaito a babu bad'il wahyi. To anan gurin ya koyan uwana mata, daga nan zamu gane training da ake so a yi wa ƴa mace na kulawa da miji. Nana Khadija nan ita ta dauke shi ta yi masa hidima, mace ce mai dukiya tana zurutu zuwa da dawowa, ta masa hidima ya je kogo, ta masa hidima yayin da ya dawo yana jin tsoro. Shi yasa aka ce ta taimaki annabi lokacin da yake annabta da manzanci. Haka muke so mu samu tarihinki, kin kula da mijinki, kin taimaki mijinki, kin agaza wa mijinki, kin faranta wa mijinki, duk da yana bata miki, duk da yana bakanta miki, amma ki zama mai biyayya mai ladabi. Da wannan biyayyar da wannan ladabin ne zaki shiga gidan aljanna. Mazan wannan zamani sai an yi hakuri, mazan wannan zamani sai an kai zuciya nesa, kamar yadda kuma matan wannan zamani sai an yi hakuri, matan wannan zamani sai an kai zuciya nesa. Dukan mu dai dole sai mun yi hakuri da juna. Mace ta kirki ita ce matar da take taimakon mijinta a lokacin da ya fada cikin kunci da damuwa, tana taimakon sa, tu'inuhu wa tusa'iduhu wa tasbiru alayhi wa tushajjiuhu wa tubashshiruhu, tana zaburar da mijinta, tana yi masa albishir kullun, wa tuqallilu al-ibtila', tana karanta masa jarrabawa da ya fada sai ta rinka karanta masa wannan jarrabawa. Sannan kuma tana maidar masa bakin ciki da farin ciki, ash-shaqa'u ila sa'ada, kunci yanayi na kunci ta maida shi cikin rabauta, al-ibtila' ila rahma, idan Allah ya jarrabi mijinta sai ta san yadda za ta yi ta maida wannan jarrabawar ta zamanto rahama ga mijinta ta hanyar rarrashinsa, wal usr ila al yusr, idan miji ya shiga cikin kunci to tana kokarin ta fitar da shi daga cikin kunci ta dawo da shi cikin yalwa, wal karbu faraha ko faraja, idan mijinta yana cikin bakin ciki to za ta yi kokari ta yalwata masa zuciya ya zama yana ya samu budi ko ya samu farin ciki. Nana Khadija ta iya magana, ta iya zance, ita fa harkar auren nan da gaske ta yi ta ita Nana Khadija, ba irin naku bane ƴan coge, auren coge, auren ƙarshen zamani. Daman aihuwar ana tsere-tsere ne, ashe ina ruwan cushe ke nan jarabar duniya. Ki ga mace hankalinta yayi bala'in tashi idan bata samu ciki ba. Mazan duk suna faɗa, ni fa kai ni asibiti wallahi tallahi ni abin ne na kasa ganewa, yanzu shekara kaza yawar haka ai ina dauke da cikin wani, yanzu abin ni fa kaza kaza, kai ka dauka tana son haihu wannan ne dan Allah, wallahi ba dan Allah bane, tsabar kanti ne, jari ne take kasawa kwa halli safawa ake, ƴaƴana maza guda nawa, wani a'a wance matsala, ba na wance za ta cire ban namiji, wacce kuma mai ƴaƴa mata ana nan ana mata jaji, sai hakuri fa, to sannu dai sai hakuri, ga mutuwa ga tarin ƴaƴa mata ba za su ja kaya da yawa ba. Duka waɗannan abubuwan iyaye na mata mu tsaya mu yi wa kanmu adalci, kuna yi amma ya kamata ku ji tsoron Allah ku gyara. Bai kamata a rinka zama da miji ana hankoro, ana leka gidansa, ana duba kadarorinsa, ana duba motocinsa, ana duba check-check ɗinsa na banki, ana duba kamfanoninsa, ana duba kaza. Shi da ya tara dukiyar Allah ya bashi ya mutu ya tafi ya bari, ke kuma kina jin za ki tabbata da shi? Ba ki tabbata da shi ba. To amma suna na Khadija su kam su suka bayar da dukiyar ta suka taimaki mijinsu. To haka ake son ki kema ki zamanto mace wafiya, mace mai cika alƙawari, mace wacce take Allah ne a gabanta sai kulawa da gidanta da iyalinta. Nana Khadija ta dawo da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waja'alat tubashshiru rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam bil khair, ta ci gaba da yi manzon Allah albishir da alkhairi, tana yi masa wato murna, tace ina maka murna Allah ya girmama ka, ina maka murna zaka zama annabi bi fadlillahi alayhi. Daga nan tace ta bayar da dukiyarta gaba ɗaya ga Allah dan aiwa Allah aiki. Dukiyarta tace duk abin da zaka dauka ka dauka ka je kai wa addinin Allah hidima. Dan haka annabi yace Allah bai canja mu wacce ta baka Khadija ba, bai canja mu ke yanzu fa tsakanin ku da shi sai dai satar kudin aljihu tsakaninki da mai gidanki. Sata akwai matan da suke beraye ne da gafiyoyi a gida, da zarar mai gida ya ajiye riga da ya shiga banɗaki ko ya je masallaci kafin ya dawo, ta caje masa aljihu. In ta ga ya zubo da kudi haka ba a shirye ba, ta tsitsinci natsinta. Akwai masu gidan da ba sa yarga kudin su zan shigo, da haka anan mata take yashe shi. Da haka wani da ya ga ana masa haka sai da ya zo zauren kofar gida sai ya tsaya ya sa hannu ya zaro kudin sai irga ya ga guda nawa ne, yan dubu dubu guda kaza, yan dari biyar biyar guda kaza, yan kaza, ya buga lissafi ya sa kudin sa a jiki. Saboda wallahi in bai lissafa ba sai matarka sai ta shiga adashe da kudin aljihunka, baka sani ba, adashe za ta shiga, aina za ta samu kudin zubi aljihun mijinta. Kai wasu akwai sata wallahi, ko bera mai sata daddawa bai kaita ba. Wasu na amfani da amintuwar da mijinki ya musu, mijinki ya amince miki sai kuma ki haince shi, khiyana kenan. Ya yadda da kai ka yaudare shi, tunda ya yadda da ke sai ki rinka diban kudin sa kina aikawa gidanku, tunda ya yadda da ke sai ki rinka debe abincin gidan mijinki, abincin gidan mijinki kina mai kina kaiwa gidanku, mijinki shi zai ci da gidanku, shi zai ci da gidanku. Ya yadda da ke sai ki rinka diban dukiyarsa kina bayarwa ba da izininsa ba. Ya yadda da ke kina hada kai da ainihin wato ƴaƴansa ana ɗebe masa dukiyarsa, wannan cin amana ne, ba daidai ba ne, kuskure ne, ku yi ƙoƙari ku gyara. Kar ki yadda ki ɗauki kwabin mijinki ba tare da yadda sa ko da izininsa ba, kar ki yadda. Duk ranar da miji ya gane matarsa gafiya ce ko ɓera ce mai sata, to ya daina amintuwa da ke, wallahi ba zai yadda da ke ba. Sai dai ki je yana kaiwa wata ajiya, baƙin ciki ya kullace ki baƙin ciki goma da ɗari, zai zo da abu kina gani zai ce a kaiwa wance ta ajiye mun, saboda ke ɓera ce, in kin ga daddawa sai kin ɗauka, ba ki iya haƙura, ku zama masu amana. Nana Khadija ita ma fa da'awar ta kama yi, ba wai annabin kaɗai ta bari ba, sai ta yaɗa alheri akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sai ta faɗan alheri akan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, sai ta albishir akan sha'anin annabi sallallahu alaihi wa sallam. Kar ku manta ita Allah ne ya taimake ta ta tsinci dami a kala, tana nan ta yi aure biyu fa ita na Khadija, ta yi aure biyu kuma kowane namiji da ta aura sun haihu da shi. Tana bazawararta aurenta ya mutu, ta samu labarin annabi a Makka, ta ga irin amanarsa, ta yi ta karanta shi tana ta binsa. Kin san mace yadda take, bari in gaya miki halin mace. Idan mace tana son abu za ta iya binsa shekara goma, tana fakonsa, tana duba shi, tana kula da shi, yaya za ta samu shiga, ya za a yi kwatsam. Wata rana na Khadija ta ce a aika a gaya wa annabi tana son sa, ba ruwanta ba ta ce wai ita wai bazawara ce ta yi aure biyu ba, kawai kawai ita tana son sa. Allah da hikima irin nasa shi ma kuma sai ya yadda bai taɓa yin aure a duniya ba. Kuma iya yadda aka zo aka ɗaura auren su dan a nuna mana annabi ba duniya ce a gabansa ba, yana yaro saurayi matashinsa ya auri mace bazawara wanda tayi aure gida biyu har ta haifi yaya. Yau inda annabi duniya yake so akwai wata budurwar da zai neme ta maka ba zai same ta ba. Shi yasa ba a son miji mai test mai zawaka shi kawai burin sa aurace aurace da yaga yarinya mai kyau ya sake waccar ya kore ta, da yaga yarinya mai kyau ya sake wannan ya auro ta, da yaga yarinya mai matsayi ya sake uwar gida ya kore ta. Ya ba a son mutum ya zama zawaq mai dandano, mai bin dandano ko shazumami mai bin zaki. Duk wanda kika bari ya aure ki saboda kyawunki ko saboda yarintarki, ki sani kyawun nan naki zai kare. Kuma duk inda mace ta kai da kyau wallahi sai ta canja yarintan nan taki, wata rana dole zaki zama kamar uwarki, ki zama tsohuwa. Wasu ma matan ma ƴan matan tsufansu ma bai da kyau dan suna da karancin shekaru, ma komai nasu na ni'iman su ma yake zubewa gaba daya. To in bakin aure miji mai tsoron Allah da ya aure ki dan Allah ba, wannan abin sha'awar da yake tattare da ke ya ga babu sai sallame ke kore ki. Kuma duk wanda zai zo zai aure ki zai duba ki ga ba komai a tattare da ke, kayan asusuwa ne kawai shikenan, ba zai aure ki ba wallahi. Shi yasa ku auri mazajen da suke auren ku dan Allah, wanda za su rike ku dan Allah, ba wanda za su rike ku dan abin da suke sha'awa na jikin ku ba kadai. Ashe mutum zai iya zai aure bazawara mai shekara kaza mai shekara, duk zamu ga mu karanta da ku a tarihin annabi, ai wannan tarihi mata annabin nan ko shi mata za ku ji shekarun da aka aure ta. Allah muke roko ya bamu lafiya, ya bamu ikon ganewa wannan fadakarwa da ake mana, ya sa aljanna ce makomar mu, ya ji gan iyayenmu. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.